الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Laraba 21 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1435, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 22 ga watan 1 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani. Har yau, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin sura ta 12 a bangaren lissafi, suratu Yusuf. Kafin darasi na yau, ba da yafi yan tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai misali, mutum ne yake sallah ta magriba, wasu jama'a sai suka zo suka bi shi, su a iya zatansu isha ce yake, da aka yi raka'a ta uku sai ya zauna, sai suka dame shi da yawan subhanallah subhanallah. Shi ko ya san sallar shi ta cika, sai ya biya musu da gangam ya tashi ya kawo ta hudu. Yaya matsayin sallarsa take? Tashi ta barci, saboda duk wanda ya kara wani abu a cikin sallah na rukuni da gangam ba shi da sallah. In akan rashin sani ne ko mantuwa ya yi, kenan shine sai sujada sujada ba'di. Abin da ya dace anan sai ya salamci, idan ya salamci sai su tashi su ci, ko abin da yake kansu sun fahimci cewa shi ba isha ba ce yake, magarba ce yake. Na'am. Ya jarrabe shi da mai? Kayan da ya sai da mai? Na'am. Wai ya halatta nau'in kasuwa in ɗauki kuɗi in baka kamar miliyan guda, ka je ka yi kasuwa, amma a duk sati za ka ban jikka 20 ko jikka 30 ko kuma za ka ban jikka 10, daidai yadda muka dandance da kai. Ni dai na san kuɗi na miliyan guda a wajen ka, je ka kai kasuwa ko riban nawa ka ci, ni dai iya abinda za ka bani a duk sati jikka 10 ko jikka 20 ko jikka 30. Wannan mu'amala ce haramtacciya, ba ta da bambanci da mu'amala ta banki, yanda an samu wasu 'yan kasuwa suna yin haka. Wai sai ka kawo misali, in ka kawo jikka 50 ka ba su, sai su kayyade maka su ce duk sati kana da riba misali jikka 5 a kasuwar da za a yi da kudinka. Kai kawai riba ka sani, baka san asara ba. Wannan kasuwa ce wadda take haramtacciya. Kuma irin wannan nau'in kasuwar, yanda ma musulunci ya shar'anta ta, zan iya ɗaukan kuɗi misali miliyan guda in baka, a je a yi kasuwa, amma ƙa'ida sai na siffanta maka nau'in kasuwar da za a yi. misali je ka kai kasuwa wadda take ta sayen abinci akai wani gari a sayar da shi ko kuma je ka karinga sayen atamfa kana sayarwa ko je ka karinga sayen babura kana sayarwa wannan nau'in kasuwa kawai shi nake bukata ai da kudi na in ka yarda ka amince sai a je ai kasuwa in an samu riba sai a kasa riba gulgudan iya yanda muka yi yarjejeniya da kai inni ina da kashi biyu kana da kashi tsakiya zamu raba in kuma cewa ina da kashi biyu ni da na bada kudi kai kana da kashi daya iya yanda muka dandance haka za a yi amma maganar riba bata taso ba sai idan wato uwar kudi ta mutu kuma in aka samu asara shi wanda yake wannan kasuwa bata shafe shi ba kai da ka bada kudi wannan asara kai ta shafa shi iya asarar shi wahalar da yayi na kasuwa ba a samu riba ba an gane ku wannan nau'i na kasuwa shine ake kiran shi mudaraba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nau'in wannan kasuwa tsakanin shi da Khadija Allah ya kara mata yadda kuma haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Hakim ibn Hizam haka yake tura yaransa ya ba su kaya a je a yi irin wannan nau'in kasuwa a je a sayar da kaya in abin da ya fito na riba in ya so sai a raba to dan haka kasancewar in ba da kudi cewa duk lokaci kaza za a bar riba kaza wannan haramun ne baya da bambanci da saye da sayarwa da banki take na duk shekara sai a yi lissafi wanda ya zuba kaza za a dora masa kenan riba kaza domin an yi kasuwa da kudin shi kai fa riba ka sani baka san asara ba to yaya za a iya zaman to kullun kai a sama kake baka san ba cewa yau an fadi don haka wannan shine ya haramta wannan nau'in kasuwa in har yi za a yi akan yanda ka'ida shari'a ta tabbatar da shi zan iya baka kudi mu yi shawara da kai wace kasuwa ya kamata a yi ka kawo ra'ayinka in kawo ra'ayina in nawa ya fi naka dacewa a tabbata akan nawa in naka ya fi dacewa in saukar da kan ra'ayina in bi shawararka sannan kuma in gitta ma sharuɗa banda bashi banda kaza an gane kuma za ka ci ka sha a cikin wannan dukiya bakin gulgudu ba tare da wuce iyaka ba kuma banda kaza da kaza babu wani nau'i na kasuwa wanda na yarda da cewa a yi wato a yi saye da sayarwa da kuɗi na idan ka yarda akan wannan sharuɗa sai a je a yi kasuwa abinda aka samu na riba kenan bakin iyayen da muka yi yarjejeniya kana da kaso kaza ina da kaso kaza sai a zo a yi lissafi a fitar da uwar kuɗi gefe abinda ya hayo na riba in ya so sai mu raba ko mun yawan sa ko mun kankanta shi in ma lokacin da muka kayyade a duk sati ko duk a duk wata ko duk a shekara in uwar kuɗi bata fito wato maganar riba bata taso ba kuma in aka samu asara ni mai dukiya ni zan dawo asara an gane ko in dai ba ganganci ba kai akan wannan dukiya ka keta sharadin da muka yi da kai don haka wannan nau'in kasuwa kasuwa ce wadda take haramtacciya wani dan uwa ya taba gaya min ya je ya bada kudin shi ana irin wannan kasuwa kwarai wannan kasuwa ba ta halatta na'am
wannan yayin da ladan yake ta da ikama ko kuma a bayan karewa
wai idan limami yana tada ikama shiru za ka yi ko kwaikwayonsa za ka yi wasu malamai suna ganin kwaikwayonsa za ka yi irin yadda kake kwaikwayon shi a kiran sallah domin ita kanta ikama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta azan duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa kwaikwayon lada ne ya takaita ga kiran sallah banda ikama an gane ku duddai akwai yalwa in ka kwaikwaye shi ba laifi ba ne akwai fada ta magabata akan haka sai dai a wajen kwaikwayon akwai wani lafazi wanda bai inganta ba daidai in ya ce kada kamati sala sai su ce aqama Allahu wa adamaha wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har ma kwaikwayensa za ka yi in ya ce kada kamati sala kai ma yanda ya fada haka za ka maimaita sannan kuma akwai wani abu da suke fada a ƙarshe idan ya ce la ilaha illallah sai ka ji an ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kwaikwayonsa za ka yi bakin daidai inda ya ce la ilaha illallah kai ma nan za ka tsaya an gane ku so da yawa kuma hannu wani za ka ji a ƙarshen ta da ikamar idan ya ce la ilaha illallah sai ka ji sun ce haqqan lillahi wa rasulihi wannan shi ma mai dashi gefe ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace ba. In kwaikwayon shi zaka yi kamar yanda wasu magabata suka tafi a iqama ma za a kwaikwayi ladani iya abin da ya fada haka zaka fada a daidai hayya ala salah hayya ala falah nan ne za ku samu canji da bambanci. Idan ya ce hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Idan ya ce hayya ala falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Kamar yanda Umar Allah ya kara masa yadda hadisi na cikin sahihu Muslim Umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idan ladani yace Allahu akbar Allahu akbar manzon Allah yace dayan ku yace Allahu akbar Allahu akbar idan yace ashhadu an la ilaha illallah shi dan uwan dayan ku yace ashhadu an la ilaha illallah idan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kace ashhadu anna muhammadar rasulullah idan yace hayya ala salah kace la haula wala quwwata illa billah yace hayya ala falah kace la haula wala quwwata illa billah yace allahu akbar allahu akbar kace allahu akbar allahu akbar yace la ilaha illallah kace la ilaha illallah manzo Allah yace ceto na ya cancanta gare ka a ranar kiyama ko kuma sakamakon wanda ya kwaikwayi ladani makomar shi tace aljanna. Don haka iya abin da ya fada haka zaka fada wannan nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ake samun canji a wajen kwaikwayon ki nan wajen hayya ala salah hayya ala falah anan kai sai ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah. Na'am. Wai ka yadda kayanka a masallaci zaka yi cigiya a masallaci haramun ne ko a masallaci ka yadda kayanka haramun ne ka zo masallaci ka yi cigiya sai dai ka fita can kofa idan jama'a sun gama sun fito sai ka tambaya ba wanda yayi tsuntuwa a cikin masallaci amma ka tashi a cikin masallaci ka yi cigiya haramun ne kuma iya abin da ya dace ga duk wanda ya ji wannan cigiya ta kai ya ce la radda Allahu alayka kar Allah ya dawo maka da abin da ka barda amma na tsinci abu a cikin masallaci sanarwa ba laifi ne kan iya sanarwa an tsinci abu kaza wanda ya sanna shi ne ya zo ya amsa akwai bambanci tsakanin sanarwa da cigiya. Na'am. Wai kana da mace Allah ya mata rasuwa shin ya halatta ka auri kanwarta? Maganar rasuwa ma mai da ta gefe kafin matar su in kaga kanwarta ta ta burge ka ta kayatar da kai zaka iya sallamarta in ta gama idda kuma ka auro kanwarta duk da cewa a cikin al'ada ta mutane da ɗabi'unsu duk wanda ya yi haka ba za su kalle shi da mutunci ba amma wannan abu ne kuma wanda a ƙa'ida ta shari'a ya halatta an gane ku ba ma mutuwa ba idan kuka rabu da mace ya halatta ka auri kanwarta ko ka auriyarta iya abin da yake haramun ka hada su a lokaci guda a matsayin matanka kamar yadda Allah ya haramta mana haka da nasi na Al-Qur'ani wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf ubangiji ta'ala yace an haramta muku hada tsakanin mata ɗan uwan juna in ma uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi ko kuma uba ɗaya uwa kowa da tashi ka hada su a lokaci daya a matsayin matanka ubangiji ta'ala yace an haramta muku sai dai abin da ya riga ya wuce kafin doka ta zo to dan haka amma abin da muke so ka'ida mu sani ana idan ka sake ta in dai ba saki bane wanda ya kai karshe to baya halatta ka auri kanwarta an gane ku sai ta gama idda saboda mace matukar tana cikin idda matsayin mata take ga mijin da ya sake ta sai an kai lokacin da ta gama sannan ta nisanta gare shi dan in ka auri kanwarta ta tana cikin idda kenan matsayin mata biyu gare ka ka hada kenan ɗan uwan juna guda biyu haka dadin fa'ida kana aure da mace in ka rabu da ita zaka iya auro kanwar mahaifiyarta ko yan mahaifiyarta ko kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta an gane ku kana aure da mace kenan in kun rabu da ita ba laifi kanwar mahaifiyarta kana iya auro ta koyar mahaifiyarta ko kanwar mahaifinta koyar mahaifinta iya abin da yake haramun a hada su a lokaci guda ya zamanto cewa matanka ne saboda kasancewar wannan akwai nau'i na yanki zumunta ya zamanto a ce gaya mace ce da ita da yar mahaifinta ko kanwar mahaifinta ko yar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta wannan haramun ne kamar yanda hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin a hada tsakanin mace da babaninta ko innaninta a lokaci guda a matsayin cewa matan wato mutun da yake darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wannan kenan yayi daidai da tambayar mun dan uwa a jiya ne ko wanda yake cewa wai misali kana iya auren yawa muna da fadakarwa akan wannan matsalar na cewa kana aure da kamar misali babanka ya auri mace suka rabu zaka iya auro wannan
kakalmi mace ce kuma da kazo da ita babanka yayin ga baban ta yana
so wai kana aure da mace babanka sai ya ga mahaifiyarta yake so ya halatta ya aure ta kware da gaske ya halatta kai ka auri diye shi ya auri uwar an gane ko to anan sai muka yi bayanin cewa kamar misali muka yi misalin cewa mutum ne yake aure ya auri mace da ya aure ta kafin ya kusance ta ya shiga daki da ita sai ya ga diyarta diyarta sai ta kayatar da shi sai ya ce a shi diyar yake so sai ya saki uwar shin ya halatta ya auri wannan diya kai tsaye ya halatta ya aure ta sai muka yi bayanin cewa amma sai ta gama idda ba maganar idda duk mutumin da ya auri mace shine kuskuren namu in ka auri mace kafin ka shiga daki da ita in ka sake ta ba maganar idda akan ta nasi ne na alqur'ani kamar yanda yake cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhan ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha an gane ku ash-shahid fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'a ta mu'minai idan kuka auri wato mata sannan kuka sake su kafin ku shiga daki da su ku kusance su ubangiji ta'ala ya ce fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha ba ku da wata idda akan su da za su yi idan mutun ya auri mace kafin ya kusance ta idan ya sake ta zuwa awa ɗaya in ta samu wani miji ana iya daura mata aure kenan don haka kenan anan da ya aure ta ita uwar da ya ga diyar ta kayatar da shi kenan yana iya sakin uwar kai tsaye in dai bai shiga daki da ita kuma take yanki a daura masa aure da diyar domin babu idda tsakanin shi da waccan domin bai shiga daki da ita ba amma ita ya ita ce da zaran ka auri mace to uwarta ta haramta gare ka koda baka shiga daki da ita ba wato darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 6 kai tsaye za mu tashi farkon aya ta 7 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allah tabaraka wa ta'ala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin idh qalu li yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin uqtulu yusufa aw idrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون wato ubangiji ta'ala ke cewa laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin ubangiji ta'ala ke cewa tabbas kana fi yusufa wato hakika ya kasance game da labarin annabi yusuf wa ikhwatihi da labarin ɗan uwansa kenan irin al'amarin da ya gudana tsakanin shi da su Ubangiji ta'ala ya ce tabbas wato akwai wa'azi da daukan izina lisa'ilina ga masu tambaya lisa'ilina anan kamar yanda wasu malamai suka fada yahudawa sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da labarin annabi yusuf alaihi salam to shine anan ubangiji ta'ala ya turo wannan sako a ce musu game da labarin yusuf da ɗan uwansa wato ayatun akwai ayoyi me ake nihi da ayoyi anan shine gargadi wato da daukan izina shine lura lisa'ilina ga masu tambaya ko kuma lisa'ilina anan sai ka dauke shi a matsayin ga wanda suka yi tambaya da ma wanda ba su yi tambaya ba kamar yanda can cikin suratu fusilat ubangiji ta'ala ke cewa fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ili sawa'an ga wadanda suka tambaya ko ma wanda ba su tambaya ba an gane ku sama da ƙasa ubangiji ta'ala kamar yanda ya ambata ya halicce su a cikin kwanuka guda hudu sannan kuma sauran kwanukan su ne ubangiji ta'ala ya yi da cike sauran halittunsa kenan shine yace laqad kana fi yusufa ubangiji ta'ala yace tabbas ya kasance game da labarin annabi yusuf wa ikhwatihi da labarin ɗan uwansa ayatun akwai gargadi da daukan izina da sa'ilina wato ga masu tambaya iza qalu la yusufu wato lokacin da suka fada ga annabi yusuf iza qalu lokacin da suka fada an gane ku junansu da juna kenan suka fada suka ce la yusufu suka ce mun rantse da ubangijin lalle annabi yusuf allamu anan jawabul qasamci wanda zaka kaddara wallahi la yusufu muna rantsuwa da Allah lalle wato annabi yusuf lalle dan uwanmu yusuf wa akuhu da dan uwansa ahabbu ila abina minna su suka fi soyuwa a wajen mahaifinmu sama da mu wa nahnu usba alhali mu ko ga mu jama'a an gane ku wanda muna taimaka masa duk wata dawainiya muna dauke masa in a hankalce ne kenan mu yafi dacewa a ce ya fifita mu akan annabi yusuf a ce ya so mu sama da yanda yake son Yusuf da dan uwansa suka ce inna abana lalle mahaifinmu lafi dalalin yana cikin kuskure mubinin wanda yake mabayyani domin ya dora soyayya ba a wurin da ta dace ba anan da ubangiji ta'ala yace mana akwai gargadi wato ga wadanda suke masu tambaya ko kuma lisa'ilina lilmu'tabirin ga wadanda suke masu nura kasancewar anan zamu ga yanda al'amarin annabi Yusuf alaihi salam ya kasance tare da ɗan uwansa wanda a farko dai ba komai ba ya kai su zuwa wato wata kullakulla yaya za a yi su gama da annabi Yusuf illa face hasada me ya kai su suke masa hasada saboda sun ga mahaifinsu ya fi son Yusuf da ɗan uwansa sama da yanda yake son su kaga wannan za mu ga cewa al'amari ne wanda yake a hannun Allah cewa ita hasada ba ta sanya mutumin da Allah ya nufaci shi da wata ni'ima wannan ni'ima ta gushe ko kuma ta ja da baya duk hasada mai hasada ba ta isa ba ta gusar da abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya yi niyya na jaddada ni'ima ga bayansa kamar yanda shi anan annabi Yusuf alaihi salam lalle mahaifinsa ya kaunace shi kauna wadda take ta kai gaya wanda kuma har su ɗan uwan sun fahimci haka don haka kuma anan ya gabata ga mafarkin da annabi Yusuf ya yi wanda mafarkin da ya yi mafarkin cewa wato tauraro 11 sannan da rana da wata sun duka suna masa sujada. Wanda kuma a nan ƙarshe za mu ga yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tabbatar masa da wannan mafarki nashi, wanda mafarkin annabawa wahayi ne kamar yadda bayani ya gabata. Kuma sannan a nan yana daga cikin galgadin da za mu iya ɗauka shi ne kasancewar yadda annabi Yusuf alaihi salam wato ya ɗau haƙuri dangane da wato biyan shahawarsa, lokacin da matar sarkin Masar ta nemi wato tarawa da shi annabi Yusuf ya nemi tsari na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi ƙoƙarin kaucewa. Ubangiji ta'ala ya sanya tsaro da kariya tsakanin shi da wannan aiki na alfasha. Wannan shi ma wani gargadi ne wanda yake na musamman. Sannan kuma ga yanda annabi Yusuf aka kama shi a matsayin bawa aka bautar da shi, kuma ya ɗau haƙuri akan wannan a matsayin shi na ɗa aka bautar da shi. Sannan kuma ga yanda aka kai shi aka sanya shi kurkuku, ya kwashe wani zamani mai tsawo yana zaune a gidan kaso, amma babu wani abu wanda ya yi na tada hankali, ya maida al'amarinsa zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. A ƙarshe Ubangiji ta'ala ya fitar da shi daga cikin kuncin da yake, wanda a ƙarshe annabi Yusuf sai gashi shi ya gaje kujerar mulki ta birnin Masar. Kenan wannan na nuna mana cewa galgadi ne Allah yake mana duk halin da mutum zai shiga na kunci da duk abin da za a masa na zalunci, in dai ya ɗau haƙuri ya jure, to shi yake da ƙarshe wanda yake kyakkyawa. Kamar yadda annabi Yusuf ya haɗu da abubuwa da dama a baya, wanda in wani ne ya haɗu da irin waɗannan abubuwa ba zai ci jarrabawa ba, ba zai kai labari ba, to amma sai ya ɗau haƙuri ya jimre, a ƙarshe Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya mallaka masa kujerar mulkin da ita matar sarkin gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya mallaka masa. Kuma sai ga ɗan uwan nashi waɗanda suka masa hasada sai ga su sun dawo karkashinsa. Don haka shi ne Ubangiji ta'ala ya ce akwai wato gargaɗi da ɗaukan nura, amma ga waɗanda suke masu nura, ko ka ce ga waɗanda suke masu tambaya. To don haka kenan su shi ne sai Allah ya ce ka ba mutanenka labari, lokacin da su ‘yan uwan annabi Yusuf suka faɗa suka yi rantsuwa da Allah, suka ce lalle wato Yusufu da ɗan uwansa ahabbu ila abina minna, su suka fi soyuwa a wajen mahaifinmu sama da mu. An gane ko? Kenan su kansu ya kai matsayin har sun gane. Amma abin da ake bukata, mahaifi in har akwai wanda ya fi so daga cikin ‘ya’yansa, to ba a bukatar ya bayyana wannan so wato a gaban ‘yan uwansa. Kenan abin da ya kamata ya yi ƙoƙarin ɓoye wannan soyayya tsakanin shi da wani daga cikin ‘ya’yansa, kenan bakin gwargwado. Saboda kasancewar bambantawar wannan ita ce abin da zai janyo rashin tattuwa tsakaninsu. Kuma abu ne wanda yake ɗabi'a ce ta ɗan adam, dole in abu biyu suka haɗu sai ka fi son ɗaya akan ɗayan. Wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam, duk lokacin da abu biyu suka haɗu to sai ka fifita son wani akan wani. To amma shi ba a buƙatar mutum ya bayyana irin waɗannan abubuwa, saboda nan ba komai bai janyo hasada tsakanin annabi Yusuf da ‘yan uwansa, illa kasancewar fahimtar da suka yi cewa mahaifinsu ya fi son Yusuf sama da su. Shi ne sai suka ce wa nahnu usba, alhali mu ko ga mu wato jama'a ce. Lafazin usba daga mutum goma zuwa arba'in shi ne ake amfani da wannan lafazi, duk da cewa wasu malamai suna ganin daga uku zuwa goma shi ne ake kira da usba, wasu suna ganin cewa daga goma zuwa sha biyar shi ne ake kira da usba. To shi ne anan suka ce wa nahnu usba, alhali mu ko ga mu jama'a ce mai yawa, kenan muna tafiya mu yi masa kiwon dabobi, muna taimaka masa da duk wasu abubuwa da yake bukata. Kenan in har so ne da kauna kenan mu muka fi dacewa, me yasa? Saboda mu muke taimaka masa sama da yanda shi Yusuf yake taimaka masa. Ya suka ce inna abana, wato lalle mahaifinmu lafi balalin, yana cikin kuskure. Abinda ake nihi da balal wato shine kenan kauce ma tafarki, amma ba suna nihin babbata ma'ana karkace ma gaskiya. Abinda suke nihi ma'ana ya kuskure, ya dora soyayya kenan ba a mahallin da ya dace da ita ba. Kenan mu muka fi dacewa ya kaunace mu sama da yanda yake kaunar Yusuf. Don haka suka ce la fi balalin mubin, wato yana cikin kuskure wanda yake mabayyane. Sai suka ce uqtulu Yusuf, abinda muke ba ku shawara wato ku kashe Yusuf. ɗaya daga cikin su ya bada wannan ra'ayi na cewa a kashe Annabi Yusuf a widrahuhu ardan ko kuma ku jefa shi wato zuwa wata ƙasa mai nisa yakhlu lakum wajhu abiku wato fuskar mahaifinku sai ta kadaita gare ku ma'ana ba wanda zai gane sai ku ai daman dan yana ganin shi ne yake san shi yake fifita shi sama da ku an gane ku kenan idan kuka kashe shi ko kuma kuka jefa shi ƙasa wadda take mai nisa inda ba zai gane shi ba kenan yakhlu lakum wajhu abiku fuskar mahaifinku sai ta kadaita gare ku kenan ba wanda zai kalla sai ku kenan ba wanda zai soface ku wata kunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun halakar da shi sai ku zamantu mutane waɗanda suke nagartattu ma'ana ku koma ga ubangijinku da tuba nan kafin su aikata laifin wato suka yi kudirin tuba ga ubangiji subhanahu wata'ala wannan kuma shawara ce suka yi tsakankanin su suna tuka al'amarin su ubangiji subhanahu wata'ala shima yana tuka al'amarin sa iya yanda yake ganin ya dace da hikimarsa ubangiji ta'ala yana nihin cewa Annabi Yusuf sai ya tabbata a matsayin annabi sannan kuma sai ya gaji kasar Masar yayi mulkin ta a ƙarshen al'amarin sa dan haka su sun yi nihin su kashe Annabi Yusuf ko su yi kokarin yanda za su halakar da shi su nisanta shi ga mahaifinsa amma ubangiji subhanahu wata'ala bai nufaci haka ba an gane ko shine anan sai suka ce wata kunu min ba'dihi qauman salihin kenan in har kuka kashe shi ko kuma kuka jefa shi cikin wata dokar daji yana santa ga mahaifinsa kenan anan fuskar mahaifin sai ta kadaita gare ku ba wanda zai gani in ba ku ba sai suke cewa wata kunu min ba'dihi qauman salihin kenan bayan kun halakar da shi sai ku zamantu jama'a waɗanda suke nagartattu shine kenan waɗanda suke masu komawa ga ubangiji subhanahu wata'ala wato da tuba to dan haka wasu malamai suka ce anan wai lokacin da suke wannan fada lokacin nan basu balaga ba dan haka anan me ake nihi da salihin kenan sai ku zamantu salihai ma'ana ku zamantu kenan ku kuka fi soyuwa a wajen mahaifinku to dan haka wannan fada malamai suka ce a domin me yasa in har busu balaga ba a can karshe suka ce ya abana staghfir lana dhunubana inna kunna khati'i wanda abu ne sananne yaro karami babu zunubi a kansa domin alkalami bai hau kansa ba amma sun san sun yi laifi ai don haka suka ce ma mahaifinsu ya roka musu gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala dan haka nan sai ubangiji ta'ala ya ce qala qa'ilun minhum wato sai wani mai fada ya fada daga cikin su la taqtulu yusuf yace kada ku kashe yusuf an gane ku shawara a kashe shi bata mata su ba abin da ya dace a yi da shi shine sai yace wa alquhu fi gayabati aljubbi wato ku jefa shi a cikin zurfi wanda yake na rijiya aljub wato rijiya wadda an gina ba a daure bakin ta ba ita ce ake kira da aljub an gane ko gayaba gayabat jam'i ne na gayaba in aka ce algayaba wuri wanda yake mai duhu wanda yake mai zurfi shine anan shi yake ba da shawara cewa kar a kashe shi kenan abin da ya dace wa alquhu fi gayabati aljubbi wato ku jefa shi a cikin zurfi wanda yake na rijiya in har kun yi haka yana ta kiduhu ba abu sayyara wato sharan matafiya za su tsince shi su yi gaba da shi in kuntum fa'ilina in har kun kasance masu aikatawa to wannan shawarar da nake ba ku ita ta dace a yi an gane ku na kar a kashe shi amma a zira shi cikin rijiya a bar shi matafiya idan sun zo sun saka guga kenan za su ji cewa akwai mutum za su yi kokarin fitowa da shi idan suka fito da shi to tsuntuwa ce suka yi kuma za su yi gaba da ita wanda ka'idar su a wannan lokaci kasancewar duk galibin abin da ka tsunta in da ne ka tsunta kana iya rike shi a matsayin bawa ne naka to shine anan ya bada wannan shawara cewa ga yanda ya kamata a yi to dan haka malamai suka ce game da wannan aiki da suka aikata da Annabi Yusuf akwai laifuka da dama wanda wannan aiki nasu ya kunsa laifi na farko akwai yanke zumunta tunda dan uwansu ne wanda iya abin da ya cancanta su kyautata masa duk wani alkhairi su gabatar masa su yi kokarin ije masa duk wani sharri da mugunta to amma me suka yi sai suka kawo shi suka zura shi cikin rijiya kaga anan wani nau'i ne wanda yake na yanke zumunta wanda yanke zumunta babban laifi ne daga cikin manyan laifuka laifin su na biyu anan akwai saba ma mahaifa saboda amana suka dauko suka fito da shi dan uwan su ne suka dauka suka je suka badda nan akwai saba ma mahaifa laifi na uku kuma akwai karancin tausayi game da kankanan yara me yasa saboda Yusuf shine kaman karami daga cikin su da shi da dan uwan shi shi kuma karami me yafi dacewa ai masa shine a tausaya masa duk inda yaro karami yake ba abin da yafi cancanta shine a tausaya masa yaro ne karami wanda babu laifi wanda ya dace a tausaya masa amma sai suka aikata wannan aiki na asha game da shi sannan laifin su na hudu akwai yaudara da cin amana an gane ku saboda amana suka dauko daga mahaifin su sannan kuma suka zo suka yi haka da shi laifi wanda yake na biyar akwai warware alƙawari sun yi alƙawarin cewa za su dawo da shi kamar yadda suka dauka kuma ba su cika alƙawarin ba laifi wanda yake na shida wato ga ƙarya da suka ma mahaifin su cewa kirkeci ya cinye Annabi Yusuf kamar yadda bayani zai zo nan gaba amma dukkan waɗannan laifuka nasu gaba daya Allah ya rungumta musu dan Allah ya bamu darasin cewa duk ayyuka na ta'adda da duk wani aiki na asha da bawa zai tattara ko ya kai nau'i nawa inda ya koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wata'ala Allah zai karɓi tubansa dan kenan kada mutun ya yanke kauna game da rahama ta Ubangiji Subhanahu wata'ala yawan laifi baya sanya Ubangiji Subhanahu wata'ala ya watsar da lamarin bawansa matukar zai koma zuwa gare shi to shine anan kenan shine shi ya bada shawara cewa ga yanda za a yi da shi a jefa shi a cikin zurfin rijiya idan aka jefa shi aka bar shi kenan sharan matafiya idan sun zo za su iya tsinta shi idan suka tsince shi kenan za su yi gaba da shi kenan wannan shawara yace in kuntum fa'ilina in har kun kasance masu aikatawa to haka yafi dacewa maimakon kisa qalu sai suka ce ya abana wato ya mahaifinmu la ta'amanna ala yusuf nan akwai nunu guda wanda aka yi idgham ginta ainihin lafazin yanda yake la ta'amanuna me yasa ba za ka amince mana ba ala yusufa wato ga Annabi Yusuf mu fita da shi kiwo wa inna lahu lanasihun lalle mu wato masu gargadi ne game da shi idan aka ce gargadi shine kai kokarin gabatar da dukkan ayyuka na alkhairi iya sanin ka ga mutum duk wasu ayyuka waɗanda suke na sharri da mugunta kai kokarin nisanta shi an gane ko kenan shine suka ce masa ya abana wato ya kai mahaifinmu malaka me yasa la ta'amanna ala yusuf ba za ka amince mana ba akan Annabi Yusuf ka ba mu tafi da shi wa inna lahu lanasihun lalle mu gare shi masu gargadi ne wato masu nasiha ne ma'ana duk abin da zai cuce shi za mu yi kokarin nisanta shi kuma duk abin da zai amfane shi za mu yi kokarin kusantar da shi gare shi arsiluhu ma'ana gadan yarta'awil ab ka aika shi tare da mu wato gobe ka aika shi tare da mu kenan mu fita yarta wato shi ma ya ji dadi kamar yanda muke jin dadi wayal ab yayi wargi kamar yanda muke yi wa inna lahu lahafizun lalle mu gare shi masu kiwo ne ma'ana za mu kiyaye shi dangane da duk abin da zai cutar da shi kaga anan kasancewar sun ma mahaifinsu dadin baki akan yanda zai amince musu ya lamince musu su fita da Annabi Yusuf abu na farko sun nuna masa cewa za su yi masa nasiha iya gurgudun ikonsu abu na biyu kuma suka nuna masa cewa idan ya fita kenan zai je ya ji dadi lafazin yarta kenan minar ratu ne idan aka ce arratu shine mutun ya fadada ya yalwata a wajen jin dadi duk da cewa akwai daga cikin malaman da suka karanta yartai idan ka karanta shi a yartai ko yartai kenan wannan daga kiwo ne zai tafi shi ma yayi kiwon dabobi kamar yanda muke kiwon dabobi wayal ab wato yayi wargi kamar yanda muke wargi wa inna lahu lahafizun lalle mu gare shi wato masu kiwo ne to wasu malamai suka ce anan kafin Allah ya turo su ne a matsayin annabawa ake maganar wasa domin annabawan Allah babu maganar wargi gare su duk da cewa Ibn Kathir Allah ya ji kansa wato ya tsawaita bayani akan magana ta cewa gaba ɗayan ƴaƴan annabi Yaqub annabawa ne babu wani dalili da ya tabbatar da annabtarsu alqur'ani ko sunna wanda ma suke kafa hujja da cewa annabawa ne sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbadi wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun anan suka ce abin da yake nuna cewa annabawa ne kasancewar an jero su a cikin layin annabawa da aka ce wal asbad malamai suka ce al asbad abinda ake fada a wannan lokaci kamar yanda larabawa a yau ne suke cewa qaba'il an gane ku kamar misali gida gida ne jama'u ne daga cikin su ƴaƴan annabi Yaqub amma ba dan ana nihin cewa su ma annabawa bane dan haka wanda annabtar shi ta tabbata daga cikin ƴaƴan Yaqub wato shine annabi Yusuf kamar yanda Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mana amma babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko nassi na alqur'ani nassi wanda yake a bayyane wanda yake tabbatar da cewa annabawa ne to dan haka anan sai suka ce wannan wargi da suka yi kafin Allah ya turo su ne a matsayin wato annabawa dan haka suka ce arsiluhu ma'ana gadan gobe ka aika shi tare da mu yarta wato ya ji dadi kamar yanda muke jin dadi ko kuma yarta ya yi kiwo kamar yanda muke kiwo wayar ab wato yayi wargi kamar yanda muke wa inna lahu lahafizun lalle mu gare shi wato masu kiwo ne duk da cewa wasu malamai suka ce akwai gabatarwa da jinkirtawa a cikin wato wannan aya an gane ko yanda tsarin zancen yake kenan anan sai da suka nemi a farko cewa annabi wannan suka nemi cewa mahaifin nasu ya aika wato annabi ya saki ya aika annabi Yusuf tare da su idan suka tafi ga abin da zai wakala da ya nuna musu ba zai amince ba akan haka to shine suka biyo baya suka ce masa ya abana malaka la ta'amanna ala Yusuf kenan a farko sun nemi cewa a aika shi tare da su to amma shi mahaifin sai ya nuna musu cewa bai amince ba kuma rashin amincewar ta shiga uzurin da ya ba su shine yace inni la yahzununi an ta zahabu bihi yace lalle ni wato yana bakanta min rai a ce kun fita da annabi Yusuf kun tafi kiwo da shi wa akhafu an ya'kulahu dhibu yace ina tsoron kirkici wato ya cinye shi lafazin adhib wato shine a Hausa ake kiran shi kirkici amma duk da cewa mafi yawan jama'a iya abinda suke fassara adhib shine kura amma ba kura bace shi kirkici wani nau'i ne wanda yake na naman daji shi ba kura bane amma yana kusa da ita wanda kuma yafi kama da dila shine ake kiran shi da adhib wanda yana da babbar rutsiya sannan yana da kunnuwa irin na kare waɗanda suke a tsaye suke sannan kuma yana da dogon baki irin na kare shine ake kiran shi da adhib ita kura abinda ake kiranta babu'un shine anan yace wa akhafu an ya'kulahu adhib ina tsoron wato kada a je kirkici ya cinye shi wa antum anhu gafilun alhadi kun rauka na gabarinsa anan malamai suka ce annabi Yaqub ya faɗa haka saboda yayi mafarkin wai kirkici ya faɗa ma wato annabi Yusuf dan haka ya ba su wannan uzuri duk da cewa babu dalilin da ya tabbatar da haka in ma yayi mafarki kar mu manta ya gabata to ai mafarkin annabawa wahayi ne tabbas ne don haka anan malamai suka ce annabi Yaqub ya gina uzurinsa akan abin da yake galibi a wajensu saboda wannan yanki ya shahara da yawan wannan naman daji shi kuma mabannaci ne kenan don haka ya ji masa tsoron cewa in sun fita da shi kenan yaro ne karami ba zai iya kare kansa ba kenan kar a je su su shagala su raukana game da shi kenan aikatarin kuma wannan naman daji ya zo ya fada shi ya gama da shi shine yace wa akhafu an ya'kulahu dhibu yace ina tsoron naman wato kirkici ya cinye shi wa antum anhu gafilun alhali ku kun raukana wato kun manta da shi qalu sai suka ce la in akalahu dhibu suka ce ya baba in har wato naman daji ma'ana kirkeci ya cinye Annabi Yusuf wa nahnu usba alhali mu ko ga mu jama'a kusan mutum goma inna idhal khasirun suka ce lalle mu wato mun zaman tuta babbi me suke nihi da tabewa anan mun zaman tuke nan ragwagi wadanda suke gajiyayyu yaya za a yi mu mutum goma a kasa samu wadanda za su iya tsayawa su kula da shi har mu yi sakakin cewa wani naman daji ya zo ya gama da shi kenan anan sun kara lamun ci ma mahaifinsu cewa za su kula da shi don haka anan sai ya amince musu cewa to a tafi falamma zahabu bihi ubangiji ta'ala yace lokacin da suka fita da Annabi Yusuf suka tafi da shi zuwa makiyaya wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wato suka yi niyyar wato su zura shi a cikin zurfin rijiya ubangiji ta'ala yace a wannan lokaci wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi ga Annabi Yusuf muka ce da shi la tunabbi annahum bi amrihim lalle ne zaka ba su labari game da al'amarin da suka kulla game da kai kenan anan lalla shine ubangiji ta'ala yake ma Annabi Yusuf ne ya dau hakuri duk abin da za su yi su yi wa auhayna ilayhim ubangiji ta'ala yace sai muka yi wahayi muka turo sako zuwa gare shi la tunabbi annahum bi amrihim lalle ne zaka ba su labari game da al'amarin su kenan wanda suka kulla game da kai wa hum la yashurun alhadi kusu basi sani ba anan shine kenan a can gaba yanda zai zo kamar yanda wasu malamai suka faɗa lokacin da suka zo su basu gane cewa Annabi Yusuf bane sai da shi ya ba su labarin cewa shine Annabi Yusuf an gane ku inda za su faɗa a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi kad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin ko kuma anan wa hum la yashurun ai basu yi sani ba ubangiji ta'ala yayu ma Annabi Yusuf wahayin cewa ya dau hakuri abinda za su yi da shi su yi a ƙarshe zai ba su labari dangane da al'amarin kenan anan ubangiji ta'ala yana ba shi labarin cewa zai tsira daga cikin wannan yanayi da aka saka shi don haka wannan duk abinda Allah ya yi nihin zartaswa to babu wanda ya isa ya hana duk wata kulla da za a yi ba yanda za a yi a juyar da abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya hukunta dan haka su sun yi famar su gama da Annabi Yusuf to amma ubangiji subhanahu wa ta'ala bai nufaci haka ba dan haka kamar yanda Hausawa suke cewa duk zakaran da Allah ya nufa da ya cira kenan ko ana ruwan muzuru da shahu sai ya cira dan haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina irin wannan akida a zukatan ƴaƴan mu'mini yake fada ga Abdullahi dan Abbas wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka kuma wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in karkatabahu Allahu alayk kinan jama'a inda za su yi hadin gwiwa tun daga Adam har zuwa kiyama mutun da aljan abusa cewa sai sun cutar da kai sun gama da kai to sun yi kadan su gama da kai sai dai in Allah ya riga ya kaddara haka ya hukunta haka kaga anan su sun yi famar yaya za a yi su gama da Annabi Yusuf to amma ubangiji subhanahu wataala sai ya canza tunanin su da wasu sun ba da shawara a kashe shi ubangiji ta'ala sai ya canza ra'ayin su wani ya ba da shawarar cewa abin da ya kamata a je a saka shi rijiya kuma Allah ya tilasta su suka karbi wannan shawara domin zukatun su a hannun shi yake ya juya zukatansu suka yarda da wannan shawara aka nasa shi cikin rijiya kuma a ƙarshe ubangiji subhanahu wataala ya tsiratar da shi kuma ga yanda al'amarin sai ya kasance don haka anan shine Allah ya ce sai muka masa wahayin cewa lalle ne zaka ba su labari dangane da al'amarin su kenan abinda suka kulla game da kai haza kenan wannan al'amari na saka ka rijiya ubangiji ta'ala ya ce wa hum la yashurun alhadi basu yi sanin cewa mun turo sakon cewa zaka tsira daga cikin wannan matsayi da kake waja'u abahum isha'an yabkun qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Ubangiji ta'ala yace wa ja'u abahum isha'an yabkun, sai suka zo ma mahaifinsu a lokacin isha'a yabkun, wato suna kuka. Idan aka ce isha, abinda ake nihi farkon duhu wanda yake na dare, don haka magariba ake kiranta al-isha'ul awwal. An gane ko da zaran rana ta fada, duhu wanda yake na farkon dare shine ake kira da isha. Shine yace waja'u abahum, sai suka zo ma mahaifinsu isha'an a lokacin isha yabkun, wato suna kuka. Qalu ya abana, sai suka ce ya mahaifinmu, inna zahabna nastabiqu, ai lalle mun tafi, wato muna tsirire wanda yake na kibiya. Duk da cewa wasu malamai suka ce anan tsirire da suke wato kasancewar akan dugadukansu, wanda kasancewar wani nau'i ne wanda yake na motsa jiki. An gane ko shine inna zahabna nastabiqu, wato mun tafi muna tsirire wanda yake na kibiya. Wata rakna yusufa inda mata'ina, mun bar Yusuf wato a wurin kayan mu domin ya tsare. Fa akalahu dhib, wato kilkeci sai yazo ya cinye shi. Suka ce ma mahaifinsu, wa ma anta bi mu'minin lana, kai dai ba mai gaskata mu bane, koda zamu fa walau kunna sadiqina, koda mun kasance masu gaskiya game da abin da muke faɗa maka. An gane ku, su kansu ba su yarda da kansu ba, uzurin da suka bada ba su amince da shi ba. Dan haka kenan suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin, wato kai ba mai gaskata mu bane akan uzurin da muke baka koda mun kasance masu gaskiya. To me yasa suka faɗi haka? Saboda tun a farko daman sun ji tsoro, mahaifin nasu bai amince ba ya bada Yusuf a tafi da shi, sai da suka bada wasu alƙawalla. Sannan kuma kasancewar anan da suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin, domin babu wani dalili wanda yake nuna gaskiyar abinda suka faɗa masa na cewa kilkeci ya cinye annabi Yusuf. Shine sai Ubangiji ta'ala ya ce wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib, da uban yana ce cewa su zo masa da alamar da take nuna cewa lalle kilkeci ya cinye annabi Yusuf. Sai suka zo masa da rigashi bidamin kadhib, wato a jikinta da jini wanda yake na ƙarya. An gane ko? Kasancewar suka zo da jini a jikinta cewa gaya, to ai in har kirkeci ya cinye mutum, to ai ya kamata a ce kafin ya cinye naman jikinsa ya kike ta tufafinsa. Qala si Yaqubu ya ce da su, bal sawwalat lakum anfusukum amra, yace bari dai wato zukatanku ne ko kuma rayukanku ne suka kawata muku wannan al'amari, kuka shirya wannan magana na cewa ku zo ku ban guzurin cewa kilkeci ya cinye shi, kun aje shi yana tsaron kaya, kun tafi kuna wurgi, wato yazo ya cinye shi. Don haka sai yace fa sabrun jamil, yace daukan hakuri wanda yake kyakkyawa shi zan zaba daga cikin lamarina, kenan anan sai ka kaddara akhtaru, ko kuma fa sabrun jamil, wato hakuri wanda yake kyakkyawa shine al'amarina. Abinda ake nihi da hakuri wanda yake kyakkyawa shine wanda babu kai kuka kuma babu kashin hakuri, babu raki, kamar da al'amarinka zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala cewa shine ya hukunta, shine ya kaddara haka, wanda wannan kuma dabi'a ce ta annabawan Allah, wanda Allah ya dabi'antar da su. Duk abinda yake samun su na musiba, ba sa kai kukan Ubangijinsu wajen wani, kuma ba sa kashin hakuri, kai tsaye za su rungumi abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su. Don haka shine sai ya ce fa sabrun jamil, wato kyakkyawan hakuri, wato shine lamarina, ko kuma shine zan zaba. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun, Ubangiji ta'ala shine abin neman taimako, wato da shi ake neman taimako alama ta sifuna, ma'ana da shi zan nemi taimako alama ta sifuna akan abin da kuke siffantawa na bacewar annabi Yusuf cewa wai kilkeci ya cinye shi. Bana neman taimakon kowa face na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan don haka anan na karantar da mu, in musiba ta samu bawa, farko dai abin da za ka yi sai ka dau hakuri. ina zaka koma ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ina zaka koma ka samu canji game da abin da ka rasa shine zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan dan haka anan da ya dau hakuri sai ya ce wallahu almusta'an, Ubangiji ta'ala shine abin neman taimako da shi alama ta sifuna akan abin da kuke siffantawa na wannan magana. Ya karbi maganar tasu amma ba dan ya yarda ya amince ba, saboda babu dalilin da zai gaskata su. Dan haka su ma ba su yarda da kansu ba, sun tabbatar da cewa koda suna da gaskiya mahaifinsu ba zai gaskata su ba, saboda a farko ya tuhumce su da cewa kar su je, wato su ji sake wani abu ya zo ya gama da shi, kuma haka kin ya wakana. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.